من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول وعلم أنكي دائما وأبدا بيسايك هذا موعنا مريتي marece na hudu, wato a yini na hudu kenan a watan Ramadan shekara ta 1438 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 30 ga watan 5 a shekara ta 2017 a lissafin miladiya. A jiya a karatunmu na tafsirin mun tsaya cikin karatun bayanin da malam As-Sa'di ya ambata a cikin littafinsa a waɗannan ayoyi da muka ji an fara musamman ayar farko faɗin Allah maɗaukaki bayan ya ce ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan min alladina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin, sai ce wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluhu ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. اكيد wannan bayani inda yake cewa kayfa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullahi wa fiikum rasuluhu, ay ar-rasulu bayna adh-dhuhurikum yatlu alaykum ayati rabbikum kull waqtin. Ga manzo yana karanta muku ayoyin ubangijinku a kowane lokaci, gashi a tsakaninku yana tare da ku. Wadannan ayoyi ce wa hiya الآيات البينات التي توجب القطع بموجبها. أيوي بين أنه حججي ما سكالفي وأن سكي سبب سكي وجبت متي يسكن كنتي تبتي ما تعرض كوكونتو با وأبين سكي كرنتر wal jazma, haka dai da yankewa babu tantama bi muqtabaha, abin da suke nuni zuwa gare shi, wa adamu shakki fi ma dallata alaihi, wannan duk abu da yake fada amma ya fade shi da jumla guda uku, shi al qat'a bi mujabiha da al jazma bi muqtabaha da abadan shakki fi ma dallata alaihi, duk abu da yake fadi duk da san larabci san abu da yake, ma'ana abin da dai waɗannan ayoyi suke bayyanawa suke nuni zuwa gare shi suke hukuntawa suke wajibta a fahimta, to ya zama cewa kana da sakankan cewa akan waɗannan wannan ayoyin siffar su kenan, babu kuma wani kokonto a cikin su bi wajhin min alwujuhi, ta kowace irin fuska yace khususan musamman ma dai wal mubayyin alhali, wanda yake yin wannan bayanin wane ne mai yin wannan bayani ga waɗannan ayoyi, shine afdalul khalqi, mafificin halitta, wa a'lamuhum, wanda yafi kowa ilimi a cikin wannan halitta, ko wannan halitta aka ce ba mafificin al'umma ko ballantana ka ce iya al'ummarsa, a'a tunda Allah ya halicci dan adam to mafificin dan adam, bal tunda Allah ya halicci halitta baki daya babu wanda darajarsa ta kai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sawa'un min almalaiikati wa min aljin wa min alinsi, babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falala da daraja a wurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wa a'lamuhum, kuma a cikin halitta babu wanda ya kai shi ilimi, wa afsahuhum, babu wanda ya kai shi fasaha iya bayani, inda ya bayani to duk wani bayani da zai zo bayan nasa sai dai ka ganshi a dakushe, nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi shi haske ya fi shi bayyana, wa ansahuhum, ya fi kowa bai wa abu haƙinsa, wa ar'afuhum, kuma shine mafi tausayi da rahama da jin kai bil mu'minina, ga mu'minai, sannan alharisu ala hidayatil khalqi, wanda shi mai kwadayi ne akan shiriwar halitta, wa irshadihim, da dai tsayuwarsu akan hanya, ilman wa khuluqan wa amala bi kulli tariqin yaqdiru alayhi, ta duk wata hanya da yake da iko, inda yana da iko ya isar da sakonsa, sakon ya isa to zai, in yana da iko ya isar da bayaninsa, bayanin a fahimce shi to zai, in yana da iko bayaninsa ya shiryar a kuma shiryu a dauki gaskiya to zai, ma'ana babu wata dama da yake bari sallallahu alaihi wasallam wajen ilmantarwa da shiryarwa da karantarwa da fadakarwa da sanya a hanya da nusarwa, sifa ce yayi fa salawatullahi wa salamuhu alaihi, kai wannan manzo salatin Allah da sallamarsa su tabbata a gare shi, falaqad nasaha, wallahi lalle yayi nasiha ga al'umma, wa ballagha, kuma ya isar da saqo al-balagha al-mubin, isarwa mabayyaniya, babu wanda zai tuhumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da cewa bai isar da wani saqo ba, duk wanda zai ce maka wannan abu, wannan ibada, wannan tsarin na bautawa Allah da shi wannan din yazo da shi a zamanin yanzu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kawo shi bane ko saboda bai san shi ba, shi kuma na zamanin yanzu shine ya san shi, to hakika wannan ya tuhumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rashin isar da sako, duk abin da za a shiga aljanna ta hanyar sa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakonsa, kuma ya zo ga mutane in an same shi kuma shi kadai din nan ya isa a shiga aljanna, duk abin da bai zo da shi ba shiru da yayi bai ce a yi shi ba, dalili ne na cewa za a iya shiga aljanna ba da wannan abun ba, an fahimci wannan abun, don haka kar a rena manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin sakon da Allah ya aiko shi da shi, falam yabqa fi nufusil qa'ilin, ko falam yubqi fi nufusil qa'ilin maqalan, ay falam yubqi ay ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi bar maqalan, wani abun fada ba fi nufusil qa'ili, a zukatan masu fada, ma'ana babu wani abu da wani mai fadi yake so a fade shi, wanda in ba a fade shi ba ba a yi daidai ba, sai face manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya fade shi, idan dai abin da ake nufi da wannan fadi shine in ka fada in ba a faɗi wannan abun ba akwai kuskure, in ba a faɗi wannan abun faɗin ba ba za a shiga aljanna ba, to in dai wannan abun yana nan a zukatan mutane to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya faɗe shi. Me ake nufi da wannan zancen? Ma'ana in abu magana ce da za a shiga aljanna ta hanyarta, to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya koya mana babu wani zance da za ka shiga aljanna ta hanyarsa, wani zikiri, wata addu'a, wani tsarin bauta da za a yi da baki, wani abu da ake bukata a karanta shi, sai face manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana shi. Walam yatruk ay sallallahu alaihi wasallama, nan duk ifradin ana nufin nasa ne. Walam yatruk ay annabi sallallahu alaihi wasallama lijailin fi talabil khairi majalan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar wani mai yawo da shawagi wajen neman alheri, wani fage da zai je neman alherin ba bai bar masa ba, illa face ya bar wannan alherin gashi nan inda za a same shi. Kun gane wannan larabci shi ba? Mana idan akwai wata gayauna, in akwai wata gona, in akwai wani fili da za a yi yawo da fadin a cikin fadin duniyar nan don a samu wani alheri, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama wannan yawon, ya samu alheri, ya dora mu a kansa. Kar ka tafi yawo ka bar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk inda za ka je in ba nasa ka samu ba to ba daidai ba ne, ka ajiye. Sannan ace thumma akhbara, sannan sai Allah madauki bayan ya faɗi wannan sai ya bada labari, anna man ittasama bihi, cewa duk mutumin da ya yi wato riko da Allah, ya fice da Allah, yi nemi Allah ya tsare shi, ya tafi wurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala neman kariya da neman nan ne matsararsa, nan ne mafakarsa, nan ne inda zai samu tsiransa. Fatawakkala alaihi, kuma ya dogara ga Allah. Wamtana'a bi quwwatihi wa rahmatihi an kulli sharri, kuma ya samu kariya, shi ne wamtana'a, ya fake bi quwwatihi da karfin Allah, ya dogara cewa karfin Allah ne ya isa ya wadatar da shi daga dukkan karfin mai karfi da sharrin mai sharri, da karfin Allah zai hana zuwan wannan abin zuwa gare shi. Wa rahmatihi, kuma sannan ya fake har yanzu da rahmar Allah, cewa duk irin bala'in da ya shiga, babu duk irin zunubin da ya yi, to babu mai gafarar da zai yafe masa zunubansa in ba Allah ba. To in ya kare kansa da in ya samu makari daga wurin Allah madauki ta waɗannan hanyoyi guda biyu, bi quwwatillahi wa bi rahmatillahi an kulli sharrin, wasta'ana bihi, kuma ya nemi taimakon Allah madaukaki ala kulli khairi, bisa kowane alheri, to faqad hudiya, to wannan an shiryar da shi. Kun gane wannan faqad hudiya nan, to ga ma'anarta ne. Don haka duk mutumin da ya kama Allah, ya riƙe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar ilmantarwarsa da karantarwarsa, da ita kawai zai bauta wa Allah, ya dogara ga Allah, neman taimakon Allah kawai yake yi ƙarƙashin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kuma wasta'ana bi quwwatillahi wa bi rahmatihi, to wannan ya gama da komai, ya fi ƙarfin kowa a duniya, kuma ya shiga rahamar da babu wanda ya samu irinta, babu wanda zai samu irinta in ba shi ba. Don haka a riƙo da Allah, kuma a nemi taimakonsa ta hanyar wato dogaro da shi. Sai ce wanda ya yi wannan faqad hudiya ila siratin mustaqim, hakika an shiryar da shi zuwa ga hanya madaidaiciya, musilin lahu, wanda za ta kai shi ila ghayatil marghubi, zuwa wato matukar abin da yake kwadayi, li'annahu, domin kuwa shi jama'a, wannan mutum a yayin da aka shiryar da shi jama'a, baina tiba'ir rasuli, ya hada abubuwa tsakanin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi, wajen maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk abin da yace a aikata na fadar baki to yayi, wa af'alihi, haka nan ta wajen ayyukansa, wa ahwalihi, da dabi'unsa, halayen da yake ciki, wa baina li'tisami billahi, sannan kuma bayan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ya fake wurin Allah subhanahu wata'ala tawakkulan wa ta'abbudan wasti'anatan, in yi wannan to ya samu tsarewa, babu wanda ya cuce shi, babu wani sharri da zai same shi. Babban sharri shine kafirci, ko akwai sharri da yake kafirci? To idan mutum ya riko da Allah ya samu nan ne mafakarsa, to babu yadda za a yi a halaka shi, ba zai kafirta ba. Dan a wannan siyakin ai muke magana, ko wa kayfa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluhu, to wani iri ake nufi din? gashi wannan abin da ake nufi in ka riko da wannan ayoyin na Allah sannan ka fake har yanzu da Allah madauki ka dogara gare shi kane muce makon sa sannan kai riko da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ayyukansa da halayensa to insha Allah ta'ala sai dai ka fi karfin kowa a cikin halitta ba dai wani ya zo ya fi karfinka ba da karfin Allah da rahmatsa kafin mu je ayoyi na gaba mu dan ji fa'idojin da muka fahimta a waɗannan ayoyi daga ciki akwai معنى دعاء المكرة تاجية يا أيها الذين أمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ولن أيوب دابيو فإذا جلنا ذا مصام وشيوت نفركوا صورة روى دقاء دعاء أهل الكتاب ألا ما أكيه صورة الدم كلمة موسى دعاء والتلقي عنهم لكما لكونا أبو دقاء جليسو abin da ake neman tsiran lahira da shi duk abin da za a tsiran lahira da shi to kar a dogara da ahlul kitabi domin su makiyan mu ne batar da mu za su abin da ya shafi duniya kuwa ilimin duniya ilimin da a zamanance za mu koye shi don rayuwar mu iya ta duniya ta dadi wannan ba laifi bane a gun kowa ka dauki ilimi dan mu dole mu fahimci ba wannan irin zancen ake ba annabi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa ya aiki sahabinsa Zaid yaje koyi yaran yahudu a sati biyu inda a ce ilimi in zai amfane mu a duniya ba a yin sa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai wannan aikin ba don haka abinda ake yi da tilaqi anhum fi ma yakhussu sa'adatul akhirah cikin abin da ya shafi lahira karmi musu da'a domin su sune mana hasadar karmu je su a ganin su sune suke kan daidai sune za su shiga aljanna ta su ce sune jikokin Annabi Ibrahim su kadai za a sanya aljanna sauran mutane ba za a sa su ba a fahimtar su ko ba haka ba to amma duk abin da yake su kadai ne da shi kuma ta hanyar addini ne to karmi musu da'a karmu karba daga gare su in ba haka ba za su bacar da mu saboda wannan hasada ta su sannan kuma karmu dauki manhajin su sannan duk abin da yake bance su su kadai kuma aje musu kayansu malamin jimi a cikin ittiba'u siratul mustaqim ya faɗi bawabi na wannan lamari ma'ana ya rubutu mai ƙarfi mai kyau a wannan babi din duk wanda ya rubuta a wannan babin za ga iyalul alai sai ya koma littafin ittiba'u siratul mustaqim cewa kar ka yi koyi da yahudu da nasara a rayuwarka cikin abin da su kadai suke da shi dabi'arsu ce ta addinin su ba dabi'a ce da kullun ta dan adam ba dabi'a ce da kullun ta dan adam sai idan mun samu wani nassi da ya hana mu amfani da ita a shar'ance to ba za mu amfani da ita ba ban sani ko kun gane wannan wannan ka'idoji ne masu muhimmanci duk abinda duk dabi'ar da duk karatun da su kadai suka ke danta da shi kuma yana da alaka da addinin su to kar mu dauka an gane wannan abu amma in abu ne na dabi'ar hali na yau da kullum hanyar cin abinci da makamantansu to in muna da namu na karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kyale nasu mu bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in nassin qur'ani da hadisi ya shiru akan wani abu muka samu abun su kuma iyakar sa amfanin duniya bai shafi maganar lahira ba babu laifi kai amfani da shi kun gane wannan ne sai ubari a wannan a matsayin ka'ida shi kenan ka huta ba bukatar sai an baka misalai da kaza da kaza da kaza ko kuma a ce sai kayi ta tambayoyi akan waɗanne duk abin da yake bance addinin su bar musu kayan su in ba na addini bane na duniya ne in muna da hani a shari'ar mu akan kar ai amfani da wannan to kar mu yi in ba mu da hani to ya halatta dan adam ta kace ta hada mu da su babu laifi ne Allah sai an gane to wannan kenan abu na biyu daga cikin abin da muka fahimta a wannan ayoyi shine falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba da su ake wannan magana wa fiikum rasuluhu ashe zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mutane daraja ce ba karama ba ko in ce mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake rayuwa a cikin su mun ne masu daraja ne a gun Allah tun daga shi har an fada abu ne da ake jinjina shi har
Allah mulki yana istibadin kafirci yana cewa damme ya za a harku kafirci bayan kuwa ga ayoyin Allah ana karanta muku kuma manzon sa yana cikin ku ashe zaman manzo a cikin mutane wata kariya ce kun da gina nan sa ma'ana kariya ce daga bata shi yasa dole ka yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kaisa shiriya zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsakanin su dalili ne na cewa Allah ne ya zabe su su zama abokansa, Allah ne ya zabe su su zama sune daliban farko na jami'ar sa, Allah ne ya zabe su su zama sune daliban da za su fara karbar karatunsa, su fahimce shi su yi aiki da shi, kuma sannan su suka tsaya akan suka kuma fahimci hakikanin wannan sako na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah sai an gane abu. Abu na uku. Jinshikin shari'a. In an tambaye ka menene ginshikin shari'a in kana son shari'a ina za ka shine al-i'tisamu billahi ta'abbudan wasti'anata dogaro da Allah wajen bauta masa da neman taimakon sa shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in duk mutumin da yake son shari'a ya tsaya nan guri bautawa Allah neman taimakon Allah sallarka azuminka zakkarka duk abin da yake sunansa ibadarka to karka ga kowa sai Allah babu shirka sannan in ka tashi bukatunka ne yau da kullum a duniya me kake so duniyarka da lahirarka duniya ce dadi ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali kariya daga Allah ilimi arziki lafiya zuriya cin nasara sannan a lahira ka shiga aljanna to karka nemi taimakon kowa akan wannan saiwa sai Allah bautarka ga Allah neman taimakon ka ga Allah madaukaki to wannan shine sirrin da kuma ginshikin ko ka ce fila da ake so idan ana son mutum ya samu shari'a banda wannan alimci na bi quwwatihi wa rahmatihi sannan ka fake da karfin Allah ka fake da rahmar Allah karfi wajen a kare ka daga sharri rahama ka samu duk abin da ka aikata marar kyau Allah madaukaki ya ji kanka ya gafarta maka in mutum ya samu wannan da Allah mai yake nema duk wanda ya samu waɗannan abubuwan hudu ku rike su da menene ta'abbudan wasti'anatan ko sannan kuma intina imana samun mafaka bi quwwati llahi wa rahmatihi duk inda zaka je baka samu abin da zaka samu abin da kai maka waɗannan abubuwa hudu ba ku rike su da menene ta'abbudan bautawa Allah shi kadai isti'anatan ka nemi taimakon Allah shi kadai sannan kuma wajen mafakarka karka dogara da wani la boka la mai tsafi la wata laya la wani guru la wani abu ko addu'ar ma ta wani ka fara komawa asali zuwa gun Allah tukuna ya halatta ka nemo ne ma addu'a karka fahimci cewa ina hana wannan ba haka nake nufi amma ka koma zuwa ga Allah asali ka dogara ga Allah ka roke shi ya bi maka amfani kuma ka dogara da karfin Allah shi ne fa karfin kowa da mutum da aljan abokin gaba abokin shiri babu mai taba ka da wani sharri in ka fake da karfin Allah kuma Allah ya karbe ka sannan kuma duk abin da kai ne laifi da zunubi ne da gobe wanda zaka aikata babu mai jin kan da zai gafarta maka su karka waiwai wani ka koma zuwa ga Allah in ka samu wannan to babu wanda ya kai ka shiriya an fahimci wannan abuwa yawa a rike su a haddace to shine sai yake cewa yawa abu na hudu mafi girman abin da zai tsare mutum daga kowane sharri shine riko da littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine makarinka baka bukatar kau da bara baka bukatar kambu baka bukatar laya baka bukatar wani abu duk abin da za a yi maka bai kai kai riko da Qur'ani kai riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a cikin aljanu masu bata rayuwar dan adam ko da wasu wasi ko shiga jiki wanda wannan mun san tabbace a ilimin addinin musulunci wanda ya zo da ta hanyar malaman musulunci waɗanda suka san meye musulunci shine sakon Allah sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da yake inkarin cewa aljini na shiga jikin mutum wannan ko ka kira shi jahili ko mai son zuciyarsa amma ba malamin fahimtar musulunci ta hanyar Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da maganar malamai masu hankali da suka san menene shari'ar musulunci to masu irin wannan abun a cikin aljanu suna tsoran mutumin da yayi riko da Qur'ani yayi riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka buƙatar sai abun ya faru aje ana yawo ana neman akai gun wannan akai gun wannan tale tale a'a riko da Qur'anin nan su kansu suna kauda hanyar su hanyar su daban hanyar mai irin wannan abun daban in da ka tsaya da Qur'ani da sunna to za ka cewa insha Allah ta'ala Allah na tsare ka daga irin waɗannan abubuwa da wannan tamassukin ba da wani abu ba in kuma Allah ya kawo zarbawarsa wani abu ya faru wanda kuma wannan zarbawa ce daga Allah kar ka dauki cewa sun fi karfin ayoyi ne a'a Allah madaukaki ne ya jarrabe ka dan aga zaka hakura ko ba zaka hakura ba to kuma sai ka dau matakin da shine abin da shari'a ta yadda da shi a dauka na magani wannan kenan abu na biyar ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala suna nan za su wanzu har tashin alkiyama haka nan shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ma ita ma tana nan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ta fashewa ta lalace a neme ta a rasa sannan kuma a yau dinnan mu ana yi mana magana ne da maganar da aka yi wa sahabbai kun wannan magana asalinta su aka yi wa sahabbai aka yi wa to su sun tsira wanda ya faɗi wannan zancen a kansu yake cewa ya za a yi ku kafirta ya faɗa ne istibadan Allah subhanahu wa ta'ala kenan ko ya nesanta ba zai yi ku kafirta alhali ga ayoyi ga kuma manzo a tsakaninku to kuma da ya ba mu labarin cewa su ɗan aljanna ne to ya riga ya san cewa su ɗin sun tsiran ashe ba su kafirtan ba don haka wannan zance mu ya rage gare mu mu riko da Qur'ani a tsakaninmu mu aiki da shi sannan mu riko da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in mun yi haka to za mu samu shiriyar nan da waɗancan sahabbai suka samu kuma mu samu tsiran da suka samu an ba mu shi wannan abu na shida wata ka'ida ce da malamai suke kawowa suna cewa ma ulyiqa ala wasfi فإنه يزداد بزيادة ذلك الوصف وقوته بان فسر ما قلت تكون كافون كجب ميتجيني فيه ديك أبن دا أكا لا تياشي دا وتصفة إذا أنسي دا وتصفة إن لك سامو أبن ذا أساميشي تو ونن أبن ينا تعالوا إن ونن صفر تقالوا إن صفر تقالوا shi ma abin zai karu da kuma karfin sa zai karu in karfin wannan sifar ta karu me yake nufi me ake nufi da wannan ka'ida amma kun fahimce ta tukuna ba a fahimta ba to bari in ba da misalin da Allah sai ku dawo sai in maimaita ta za ku kun gane abin da malamai suke nufi anan shine Allah ne ba mu labari yayi kira da sunan imani يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب لذلك يرجوكم بعد إيمانكم كافرين يقوم سوء إيماني إن كك يلاء بواني ينكي لجتكي وأن أكبر وللتابع تزاس قد دكوس داو دكو دب إيمان كسو ميدكو كافرين to yaya kula ku kafirta bayan ku ga ayoyin Allah sannan kuma ga manzo a cikin ku to sai sai duk wanda ya riko da Allah to ai shi ne da shi malamai suka ce gurgudan riƙon mutum da Qur'ani da sunna to gurgudan ƙarfin ƙoƙarin ahlul kitabi su kwatar da shi idan mutum mai rauni ne baya riko da Qur'ani baya riko da sunna shikenan ai ya hutasar da su wani zancen su hada kai su da kara wani plan su kara fito da wasu hanyoyi ai za su yi wani ashe kenan da ya fada aljihu an gama da shi amma abin da ake zance tunda an hada abin da siffarta masukin nan to in ta masukin ka ya karu to su kuma a gefen su su ma za su kara habaka wajen su ga sun fatar da kai don haka kenan ka kwantar da hankalinka ka shirya kai riko da Allah kuma kullum ka buɗe idanka a shirye yaran da aka bai wa littafi za su yi ta kokarin su ga sun fatar da kai yanzu idan za ka yi tambaya a cikin kasashen duniya waɗanne kasashe ne kasashen ahlul kitabi suka fi mai da hankali su ga sun kai musu tallan abinda suke so su kauda su daga hanya ba kasashen musulmi ba kasashen da ba musulmi ba wani abin ma ba ruwansu da su sun bar su zaka ga an bar wata kasar ta wanda ba musulmi ba suna fama da kansu in kuma za a kai musu taimako hakikanin taimako na maganin talaucin za a kai musu amma abin da zai sa a canza musu tunani a kawo musu wani tsarin karatu to wani karatu ba sun riga sun shigo wancan din nasu da ake so a juya su riga sun juye ashe kenan dama waɗanda suke kan hanya ta daidai ta Qur'ani da sunna a kansu ake homework a kansu ake ta kokarin a zauna a ga yadda za a batar da su a raba su da a hanyar su ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ba ku gani ba a cikin mu a wannan kasar tamu aka fito da wata tasha musamman tasha ce ta musamman gwamnatin wata kasa ta kirkire ta ta sako ta a bangaren mu na nan wannan bangaren na wannan kasa tamu da niyyar wai a rage gafin zafin kishin addinin musulunci saboda yayi yawa a nan area to ai amfani da wannan tashar dan a rage shi masu yin su suka faɗa da bakin su kuma jira nan sai idan da wannan in da a ce babu wannan abun gaba ɗaya duk an riga an watsa ana yin harkokin duniya kowa yana sharholiyarsa ana ta saban Allah za a kawo wannan abu don haka addabi ai riko insha Allah ta'ala kai riko da addini bisa adalci kar ka shiga hanyar masu wuce iyakar ita ma tunda dama mu a musulunci komai namu aina yake tsakiya yake ka tsaya tsakiya kar ka shiga layin masu kafirta mutane masu tada hankali kar kuma ka tsaya a baya ana sassare maka addinin ka tsaya tsan akan Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan tsare-tsaren da za a kawo bi idnillahi ta'ala ba za su yi aiki akan ka ba Allah sa an fahimci inna musa sannan abu na bakwai bishara ce akwai bishara a wannan ayoyi ko ga dukkan mutumin da ya riko da Qur'ani da sunna cewa yana da me fakar hudiya shiriya baka bukatar ka je wani wuri ka nemo shiriya mai shiriyarwa ga abin da ya faɗa da wace hanya zaka bi ka samu shiriya i'tisami billahi wa rasulihi kai riko da Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma abu na ƙarshe a wannan gefen shine cewa ashe addinin Allah shine mai kakke ko faqad hudiya ila siratin mustaqim musulunci shine siratin mustaqim duk wanda ya tafi wani wuri daban yana neman hanyar tsira salvation da menene ya bata lokacinsa ba a hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ita ba to lalle ya kama abinda ba zai kai shi gaci ba Allah tsari da haka Allah mulki ya siffanta mana hanyar mu ita ce hanyar shiriya kar ka yi kokonto akan wannan abu ka riko da ita bisa yaqini insha Allah kuma zaka ga shiriya Allah zai shiryar da kai zaka rayu cikin imani zaka samu zaka rayu cikin ni'ima ta musulunci ba tare da wani karfi ko wani iri ne ya zo ya karkatar da kai daga hanya ba Allah sa an fahimci abin to bayan wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka karanta wannan ayat ko ya ayyuhal ladina amanu da kullum suka yi imani ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها فذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كم من بعث لك سيدي وفي بيان المال السعدي أقول أبو ذر كونك مفسر أقول كم من يقصها Allah madauki na cewa ya ku waɗanda suka yi imani kan manta abin da muka faɗa a baya akan nida'i in ya zama da imani ko Allah madauki sai ittaqullaha haqqa tuqatih ku ji tsoron Allah ku bi dokokin Allah haƙiƙanin bin dokokinsa asalin taqwa daga wiqaya kullum na san duk kowa daga cikin nan ya san me ake nufi mun sha faɗar wannan me ake nufi da taqwa daukar wikaya, daukar makari da zai shiga tsakaninka da azabar Allah, shine asalin wikaya. Wikaya ana nufin kariya, ka dauki wani abu wanda ya kika zai tsare ka min azabillahi. Ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar, bima'anin ku ku kiyaye kanku. To idan haka ittaqullaha haqqa tuqatihi, ku kiyaye kanku daga azabar Allah haqiqanin kiyayewa, kar ku bari ku auka azabar Allah. Wannan kuma ta hanyar me ake yi? A bi dokokin Allah, a yi abin da yace, a bar abin da ya hana. Don haka taqwa ma'anarta shine wannan abu, haqiqanin taqawarsa. Wannan zai bayyana mana ba kuma maganganun malamai akan shi wannan aya mansukha ce bi an shafe ta da fadin Allah madaukaki wattaqullaha fattaqullaha mastata'tu, kamar da wasu malaman suna fadin wannan, cewa wannan ayar wata ayar ta shafe ta, ita ce fadin Allah madaukaki, ku ji tsoron Allah ko ku bi dokokin Allah mastata'tu, gurgudan ikon ku. Wasu saboda sun fahimci cewa abinda ake nufi da haqqa tuqatihi azima ake nufi, cewa kamar yadda fassarar Ibn Mas'ud ya kawo, kamar da zai kawo mana an yi ta'a fala yu'sa wa yudhkara fala yunsa, ai da ga Allah kar a saba masa, a ambata shi, a tuna, a zama ana tuna da shi, kar a manta da shi a kowane lokaci. Kaga wannan ko ai zai zama in a kowane lokaci ana buƙatar wannan abun ka, akwai wani abu mai girma a kanka. To sai suka fahimci azima ce mansukhatun bi qawlihi fattaqullaha mastata'tu, kusa azima. Azima kishin rukhsa, rukhsa shine rangume. Azima kuma abinda aka nemi ka yi shi ba tare da an bude maka kofar wani sassauci ba. Yawwa, to kamar ana ce maka ne kwata kwata ba wata kofar wasa, sannan kuma wannan aya sai fattaqullaha mastata'tu, sai Usman suka ce wannan aya ta shafe wacce. To ba za mu shiga cikin wannan mai zafi, malam ya gaya mana wani jami'i mai kyau da shi na ga yayi wannan bayani. Wasu malaman sun kawo da cewa ba maganar naskhi bane dan babu dalili akan naskhi, amma za mu ce wannan tabiyun tana fassara waccan ce, shi ne za a yi jami'i, cewa ma'anan dama fattaqullah, abinnan ittaqullah haqqa tuqatihi, dama shi ne ma'anar shi ne mai mastata'tu, tunda Allah madaukake ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, ashe kenan komai aka dora mana, an dora mana gurgudan iyakar mu, ikon mu kai gurgudan abinda zamu iya wa, gurgudan iyawar mu ba dan yafi karfin mu ba. To zamu zo mu ji jami'in da malami, wala tamutunna illa wa antum muslimun, wannan hali ne, wala tamutunna haddanin ta taukibi, kun kada a samu wani daga cikinku ya mutu alhali ba a halin musulunci ba, ma'ana kenan kada ka bari ka rabu da duniyan nan ba a musulmi ba, ashe kenan wajibi ka zama musulmi, kada ka bari illa wa antum muslimun wa atasimu bihablillah, ku yi koyi da igiyar Allah. Igiyar Allah da ita ce wannan sabilullahi ko qur'anin nan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, jami'an dukkaninku, wannan jami'an hali ne na dhamiri mustatir dake cikin wa'tasimu, ko ince wannan wawo kai zahira da take cikin wa'tasimu, wa'tasimu antum jami'an, yawa ku riko da igiyar Allah baki ɗayan ku kudin nan, ba igiyar Allah ne ake nufin gaba ɗayan ta ku kama ta ba, a'a kudin ake so ku zama wuri guda duk ku tattaru karkashin igiyar Allah, kun gane wannan, dan kar ku fahimci cewa igiyoyin da yawa su din ake so ku tattaru gaba ɗaya ku kama su, a'a ku din ne kuke da yawa, kada ku bari ku rarraba, ku dawo wannan hanyar guda ɗaya, kowa ya kankame ta, babu wanda ba zai samu wurin kamawa ba a jikinta. Igiya ce mai tsawo, igiya ce mai faɗi, igiya ce mai ƙarfi, ita ce al-urwatul wuthqa, babu wata igiya da ta kai ta ƙarfi, duk adadin ku za ku iya kama ta ba za ku faɗo ba. Don haka ashe da ita ake ku kama kuma kudin baki ɗayan ku, kowa zo jikinta, za ku shi ake nufi, sai ce sannan ina ne kuma kowa ne, yawa wa tasinu bi hamdillahi jami'an, sai ce wala tafarraqu, kar ku rarraba, wadhkuru ni'matallahi alaikum, menene tafarruqi? Tafarruqi kowa ya kama hanyar tsirarsa ta zuwa aljanna. Yana ganin wannan ita kadai ce hanyar da za a bi, yace kuma waccan ba daidai bace, wannan yabi nan, wannan yabi can, wannan yabi can, wannan shine tafarruqi. To Allah mulki ya hana mu tafarruqi, mu tsaya kan wannan ita kadai, tunda an ga mana ita ce wanda zamu tsira ta hanyar ta, ashe kar mu je mu nemi wata. Kun gane wani abu? Ba tafarruqi shine ma'anar sa kar a samu sabanin ra'ayi a tsakanin mu, ba haka ake nufi ba. Allah mulki ya halice mu a matsayin zamu sassaba wajen fahimta. Wala yazaluna mukhtalifin, مختلفين في نظره وجن جنسه وانا زي ذا هل ذا أبو أدي كذا إما نسي نيجي أمانة با ليش شيء زي بتكلا وانا كم شيء زي بتكلا إن كان نسي يرجع أمانة تودت سوى أجر عينسا سي أبو أبو ذا نسي أمانة عن ذا أنا أبو يو ذاك ذا ما إيه سامن سابان الرأي أما كرم ولا ربع ذنب أبونا وسم سالي ko da yake mu bari sai mun zo cikin wannan karbu lokacin da kure mana ba mu samu mun faɗi wannan ba, amma dai kawai a zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu sabanin ra'ayi amma ba a samu tafarruqi ba, don haka akwai bambanci tsakanin ikhtilaf da kuma tafarruqi. Ina ji kamar mun taɓa yin wannan ana malam bane ne ko yau mun dace bai, akwai bambanci tsakanin ikhtilafi da tafarruqi. Ikhtilafi shine sabanin ra'ayi, in ce wannan fari ne kace baki ne saboda gurgurdai da kake ganin sa. Tafarruqi kuma kowa juya kowa baya, hanya ta ita ce banda ita babu, kai ma kace hanyar ka ita ce banda ita babu, wannan bai yadda da wannan ba, wannan bai yadda da wannan ba, yace duk wanda bai bi wannan hanyar ta ba dan wutan ko kafiri ne, to wannan yayi wannan, wannan mai wannan, wannan shi ake nufi da mai tafarruqi. Zamanin sahabbai an samu ikhtilafi amma ba a samu tafarruqi ba, dukkanin su addinin su ɗaya ne, musulunci musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu wani da ya fito da wata hanya ya sanya mata suna, sunan wani abu da bamban da sunayen da shari'a ta sa musu. Al-muhajiruna, al-ansar, al-mu'minuna, al-muslimuna, sunan sunayen da Allah muke musu amfani da su, ko ba a samu wani ya zo ya ce da hanyar sayyidina Abubakar duk wanda bai bi ta ba dan wuta ne, da hanyar sayyidina Umar, tariqar Umar, duk wanda bai bi ta ba dan wuta ne. An samu wannan a zamanin su? Ba a samu ba. To yin wannan a ce ga hanyar wani, ga hanyar wani, shi ake nufi da tafarruqi. Ai watsi da tafarruqi a dawo kan hanya. An samu sabani duk kunga tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sun yi sabani akan lokacin da za a yi masa wanka, da kayansa za a yi masa wanka ko a tsirace shi, suka wannan su ce a yi masa yadda ake wa kowa, wannan su ce manzon Allah ne kar a yi masa tsirace. Wannan ta zo ta wuce aka yi musu magana cewa su yi masa wanka haka, suka yi masa wanka haka, suka zo ina za a binne shi, wannan ya ce a kai shi bakin inda ake binne kowa. Sai na Abubakar ya ce a'a, da hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabawa suna mutuwa ne a inda ko ana binne su ne a inda suka mutu, shikenan. Sai aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a inda ya mutu, matsawa da shi aka yi, aka yi rami, aka yi masa kabarinsa, aka sa shi a ciki. Saboda wannan hadisi kun ga wancan sabanin bai jawo me ake kira tafarruqi, da wani zai koma gefe ce ni tunda an ki karbar ra'ayina, to daga yau ba ni ba Abubakar, sai zai kafa wata kungiya da shi da wasu nasa, sai a ce ga yan kaza da kuma yan kaza. Kun gane me ake nufi yanzu? Yawwa, don haka Allah mulki abin da yake hana mu shine tafarruqi. Kar ayi tafarruqi. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, ku tuno ni'mar Allah akan ku. In kuntum a'da'an, yayin da ku kasance abokan gaba, fa alafa baina qulubikum, nan kun ga wata magana sai ku kun kalle ta, ce sai ake san kana karanta Qur'ani ka rika ta dabbure. Allah ne yake cewa wadhkuru ni'matallahi alaikum, ku tuno ni'mar Allah akan ku. In kuntum a'da'a, yayin da kuka zama abokan gaba, anan maganar ni'ima take ko a ina? Maganar cewa ku zama abokan gaba ni'ima ce? Yawwa, ashe kenan ni'imar ba anan take ba, a aqiban ni'imar take, ta'qibin da aka biyo da shi bayan wannan a akibar wannan sababin ake ma'ana fa alafa baina qulubikum ita ce ni'ima din kun gane abin ma'ana wannan jumla ce da aka wasafta wani hali da kuna cikin sabani tsakaninku da gaba wannan ba ya yadda da wannan akwai yaki-yaki tsakaninku fa sai alafa baina qulubikum sai Allah ya hada zakatunku to wanda suke cikin gaba sai aka mai da su suna son juna a ina ni'ima take wannan mai da su son abinda aka wanda gaban nan ai musu magani ta aka musu son juna dan haka ashe kenan karka allaka wannan ni'imar da wannan zarfin din wannan zarfin in ba anan maganar ni'imar take ba wannan ana so ai tamhidi ne da zarfin halin da ya jawo a nemi ni'imar ta zo halin da ya jawo a nemi ni'ima ta zo shine rarrabuwa da gaba ni'imar kuma yaushe ta zo lokacin da aka ce an hade Allah sai kun gane abu don haka ni'imar ita ce hadin kai fa allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana da sun an sake fito da abun kuru-kuru sai kuka wayi gari da ni'imar Allah kuka zama ɗan uwan juna wa kuntum ala shafa hufratin minan nar da ku kun kasance kuna bakin gabar ramin wuta kuna duk da ku fada ma'ana da an mutu mutuwar jahiliya ashe kenan me aka yi wuta za a ji an fahimci abin fa anqadhakum minha sai Allah ya tsere da ku ya jawo ku baya kadalika irin wannan ni'imar da yake yi ko irin wannan bayanin da yake yi haka Allah yubayyinu lakum ayatihi yubayyinu Allahu lakum ayatihi haka Allah yake bayyana muku ayoyinsa la'allakum tahtadun ko kwashiri Allah muke roƙon ya ba mu shiriyarsa malam sa'idi yake cewa hadha amrun min Allah li ibadihi almu'minin wannan umarni ne daga Allah ga bayinsa mu'minai an yattaquhu cewa su kiyaye shi su bi dokokinsa su ji tsoransa haqqa taqwahu wa an yastamiru ala dhalika kuma su doge su tabbata akan haka wa yathbutu alayhi su tabbata akan haka wa yastaqimu su miƙe dide yastamiru yathbutu yastaqimu duka abu dai ake so a ga mana tabbata da tsayawa da baqa'i ila al-mamati har zuwa mutuwa fa inna man asha ala shay'in mata alayhi kun ku duk mutumin da ya rayu akan wani abu kai kansa zai mutu dan haka ashe zancen da Allah madauke ce wala tamutunna illa wa antum muslimun zancen da ake shine maza-maza yanzu nan ka canza duk mutumin da ba musulmi bane to yanzu ya kokari lallalle ya canza ya koma musulunci domin bai san lokacin da numfashinsa zai kare ba Allah zai dauke masa rayuwarsa kuma wannan ya nuna mana cewa al'amura karshe ake kallo ko ba farko ba yawa karshe ake kallo wannan zamu zo a cikin bayanan fa'idoji mu kar bayani akai insha Allah fa inna man asha ala shay'in mata alai fa man kana fi hali sihhatihi wa nashatihi wa imkanihi mudawiman li taqwa rabbihi wa ta'atihi منيبا إليه على الدوام ثبته الله عند موته ورزقه حسن الخاتمة جملة من ذا يكسن سي أهال ذا يكد لا فيها دهال كرسشنسا دهال سامم إيقونسا يذن من يدوما نأكن صوران الله دبيريا دوكوكين أبنجزين سادة داعا الله ينام يقوم وازوا الله akan dawwama bisa dawwama daiman yana koma zuwa ga Allah in ya tuba in ya zai laifi ma zai tuba ya dawo ga Allah to Allah madaukaki sabbatahu inda mautihi Allah zai tabbatar da shi akan wannan halin wa razaqahu husnal khatima sai ya bashi kyakkyawan wato cikawa muna roƙon Allah ya ba mu kyakkyawar cikawa me ake nufi a wannan ce kada mutum ya fahimci idan mutum ya mutu da mutum zai mutu yanzu a halin yana cikin wani abu na saban Allah sabo ba shirka ba in ya mutu a shirka dama ba sunansa musulmi ba alal aqalla ko da abun mutane musulmi ne in batininsa Allah ya san yana kan shirka to abun Allah ba a musulmi yake ba ko amma in ya mutu yana wani laifi ba karkacewar mutuwar ana nufin sai yana cikin zunubin sai ya mutu ba haka nake nufi ma'ana bai tuba ba har Allah ya karbi ransa, to shi wannan me zamu masa hukunci? Kar a ce masa ba musulmi ba, ko lamarin sa yana ga Allah madaukaki, in Allah ya so zai gafarta masa. To zanzan da ake anan kenan, in dai akan musulunci ya mutu ba shirka ba, to Allah madaukaki yuthabbituhu wa razaqahu husnal khatima, sai kawo wani sababin da zai tuba kafin ya mutu, ko a zahiri kuna gani ya mutu akan wani abu na saban Allah, la'alla kuma wani wa'azi ya shige shi kafin mutuwa ya roki Allah tun kafin gargara ta zo, ya roki Allah, ya Allah ka gafarta min. Allah kuwa mai gafara ne, mai rahama ne, mai jin kai ne, rahamarsa kuma ta yalwace komai, sai Allah ya fi masa. Shikenan sai ku ganshi a aljanna, wani ma har ya ta mamaki da Allah. Allah madauki ya ba mu sakamako mai kyau. To dole mu tsaya a nan, la'alla sai mun sake komowa kan wannan din daga farkonta insha Allah ta'ala, idan ma akan sa za mu sake tashi a darasinmu na gaba بإذن الله تعالى وتوبك لنا من أبوكم ألا مدوكي ييسر من الأمر مو يتبت دمو أكام مسلنسي هارك أيشان العيور مو إذا ما سيوا بمبر ونن الديني با بمبر هني المنزل ألا صلى الله عليه وسلم أكانت كما زام رسو أكانت زام مبر ونن الدنيا أكانت زام حدود ألا سبحانه وتعالى ألا بام توفيقي كفن ملوكي دنسين إلا سوء جاهن كلمو أكام a committee marayu da na sauko sai shi kuma alhamdulillah Allah saka da alheri da cikin gunan ina sa ran kowa ya bada gudunmuwar sa wajen wannan harka. To wanda kuma bai ba, muna roko ya daure duk kankantar abin da Allah ya hore masa, ya ce maka ya mika shi ga wannan manufa, wannan committee namu alhamdulillah Allah subhanahu wataala ya masa albarka da tawfiki gurgudan hali wajen aikin da suka sa a gaban su, suna nan suna yi da kokari sosai, kuma har an cimma wasu abubuwa da yawa, ba zan faɗe su ba yanzu, lokaci zai zo nan gaba za a faɗe su insha Allah ta'ala. Amma kiran da muke yi shine a daure a bada taimako, waɗanda suka ɗauki nauyi da kansu cewa za su bada taimako don wannan manufa, to ana musu tuni. Wanda kuma ba su san abin ba, muna faɗakar da su da Allah su taimaka su bada tasu gudunmuwar da wannan kwamiti, za su taimaka su tallafa wa gidajen marayun nan, a kai musu kayan abinci cikin azumin nan, a dinka musu kayan sallah, a yi musu dai abin da aka saba. Ladan da Allah ya sa a cikin wannan abu da mutum ya san shi, wallahi da yau ya fasa sayan katin wayar sa na 1000 din nan ya miko 900 a yi wannan aiki. Allah madauki ya hore mana tunani mai kyau wajen wannan abu. Ga lambar account wanda ba shi da na aljihunsa amma akwai a banki, zai hawwala ya yi tahwili, ma'ana ya yi transfer a daure. Lambar ita ce 3086504813. Amma me ta? 30 kamar kuna rubuta ko insha Allah 0086504813. Ina sare insha Allah ta'ala kowa zai kokarin sa a saki mai ta banki ba yau a first bank eh a first bank anan account din yake insha Allah warwarwar kana harbawa zai tafi san kuma bi idnillahi ta'ala za yi amfani da shi da zaka samu ladan in Allah madauki ya sai maka. Muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba mu tawfiki. Allah subhanahu ta'ala yassir min al-amra wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.